بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Litinin ce da ke daidai da 4 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1433, daidai da 23 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan shi ne kasar na 97 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Fiqhu Sira, wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. In ba a manta ba, karatu ya yi karatu har inda muka zo ainihin wato fasli na 5 wanda yake karantar da mu tarihin isowar annabi Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da cewa annabi yana isowa Madina sai ya ba da muhimmanci dangane da abubuwa guda uku masu muhimmanci. Abu na farko, samar da masallaci a matsayin shi na cibiya ta addinin musulunci domin ibada, karantar da jama'a, taruruka da kuma yin wasu mu'amaloli waɗanda za su rufa wa musulunci asiri. Wato, dole ne musulunci ya samu wata cibiya wadda za a rinka share wa musulunci hawaye daidai da gwargwadon buƙatar musulunci a cikin irin wannan al'ummar. Saboda haka shi masallaci ana gina shi ne da gwargwadon yadda buƙatar jama'a ta kama, na daga girma da ɓangarorin da ya kamata masallaci ya tattaru zuwa gare su. Sabanin yadda galibi masallatai suke a ƙasashen nan namu, kamar yadda na taɓa yin bayani a karatuttukan baya, cewa masallaci kaɗai wurin yin sallah ne, har ma sai ka ga wani masallacin ya kai ko ba wurin tsugunan fitsari ko kashi babu, saboda kawai abin da aka fahimta masallaci wurin yin sallah. A masallaci wuri ne na ibada, sallah, zikiri, karatun alƙur'ani, karantarwa, wa'azi, asibiti, masaukar baƙi, wuri ne wanda yake za a iya yin shaguna, masallaci wuri ne wanda yake za a iya samar da ɗakin taro, wuri ne wanda yake za a iya samar da wuri na tattaunawa tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin musulmi da yahudawa, wuri ne da za a iya samar da kotuna, wuri ne da ba a iya samar da wurin tarbiyyar ainihin yara marayu. Duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce masallaci ya tattaru zuwa gare su, musamman a zamanin na irin waɗannan waɗanda muke. Dangane da gyara masallaci ko ƙayata masallaci, na yi mana bayani a baya, ba a yi wa masallaci ƙawa wadda za ta fita daga tsari na wurin ibada, amma kuma ba a barin masallaci a matsayin lalataccen wuri. Babban malamin hadisi al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari da ya zo sharhin Bukhari sai ya ce shi masallaci ya danganci yadda gidajen mutane suke ne. A irin wannan zamanin da muke gina gidaje na ainihin bulo da bulo, a sanya musu suminti, a shafa fenti, a yi tiles, to haka ya kamata masallatan musu kasance. A zamanin da ake gina masallatai a gidaje na ƙasa da yunɓu da makamantansu, haka ya kamata masallatansu su kasance. Amma na lura da dama ba a fahimci wannan haƙiƙar ba, don haka galibi sai ake ganin cewa masallaci ya kasance koyaushe ginin ƙasa, ya kasance koyaushe yashi ne a cikin shi, na'am, idan haka gidajenku suke. Amma in ya zama gidajenku ƙanƙara-ƙanƙara ne, kuka koma kuka gina masallaci na yunɓu ko na ƙasa, ma'ana abin da wurin ibada ku zai fassaru ga idanku da idan ƴaƴanku da al'umma, shine wurin ibada ya zama yana da ƙasƙanci a bisa ainihin wuraren zamanku. Na haka Ibn Hajirin yake cewa da gwargwadon yadda mutane ke gina gidajensu, da gwargwadon yadda mutane za su gina masallatansu. Na haka sai ku kiyaye wannan haƙiƙar. Amma da yake na lura cewa galibi mu da muke wa'azi muke karantarwa, galibinmu musamman a Najeriya nan ta arewa, mun fito ne daga gidaje ne waɗanda na rashin wadata. To don haka duk lokacin da ɗan talaka ya ga an sanya tiles a gida, an sanya kaza, sai ya ce gidan masu kuɗi ne. to in yaga an yi wa masallaci haka sai ya ce to an yi haramun domin annabi ya hana a yi wa masallaci kawa. Na'am, in ya zama mutanen da ba haka gidajensu suke ba, to in suka yi masallaci haka sai a ce sun yi musu kawa. Amma in ka shiga garin Makka da Madina da kasashen musulunci kaf, za ka ga a yau haka ake gina masallatai, kuma ba sa kallon masallatan a matsayin an yi musu kawa, sai su kalli ai haka rayuwar take, haka gini yake, ba don komi ba, saboda haka ainihin gini din yake, haka kuma rayuwar take. Don haka masallatanku su zama wurare ne gyararru da gwargwadon irin yadda kuke gyara gidajenku, kuke ainihin gina gidajenku. A yi ƙoƙari kowace anguwa za a gina masallaci, ko gari ko makaranta ko wata ƙasa, masallacin ya iya biya wa al'ummar wannan wuri ainihin buƙatu. Wannan shi ne abu na farko mai muhimmanci da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da muhimmanci. Abu na biyu mai muhimmanci da Annabi ya bayar da muhimmanci a kan shi shi ne tabbatar da danƙon zumunta da kuma kyautata alaƙa tsakanin muhajirai waɗanda suke baƙi ne 'yan gudun hijira da ansarawa waɗanda suke 'yan garin Madina ne. Abu na uku mai muhimmanci da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da muhimmanci shi ne samar da wata yarjejeniya wadda take a bisa sharuɗa ingantattu da ba su saɓa ma Allah ba, ba su saɓa wa Annabi ba, tsakanin shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ainihin Yahudawan Madina, wanda yake kuma wannan yarjejeniya a cikinta babu zalunci ko misƙalin zarrafi. To mun fara jin cewa lokacin da ainihin wato malaman tarihi suka bincika, sai suka gano cewa ita wannan yarjejeniya an rubuta ta ne sau biyu, kafin yakin Badar da kuma ainihin bayan yakin Badar. Amma malaman tarihi sai suka waye gari, sai suka mai da ita a matsayin abu daya, shi muke mana gaskiyar lamari abin da ya faru, kamar an rubuta ta ne daga baya, kuma sai aka ga buƙatuwar akwai ƙara wasu abubuwa sai aka ƙara, don haka sai zama kamar amended version ko kuma updated version. Wato an rubuta ta ne daga baya sai yanayi ya canza, sai kuma aka ga cewa to bari a zo a sake gyara a tabbatar da wasu abubuwa. Kunga wannan yana daga cikin al'amuran da zan ja hankali a kai. A lokutan baya a ƙasar nan an buga kan matasa akan cewa constitution kafirci ne. Abin da nake fahimta a wannan lokacin, waɗanda ma suke cewa constitution kafirci ne, da farko ba su ma fahimci menene ma constitution ba tukuna. Domin constitution asali ba wai doka ce, a yarjejeniya ce take tasowa da gwargwadon yadda musulmi suka samu kansu a zamantakewa tare da wasu waɗanda ba musulmi ba. Kenan ana iya rubutawa in haka ta kama, ana iya samar da yarjejeniya in haka ta kama. Amma da musulmi ne ba su zauna isu isu zalla, fasa buƙatar sai an samar da wani kungi wanda zai daidaita ainihin wato al'adu da makamantansu. Na'am, idan har a cikin constitution aka rubuta wani abu wanda ya karo da addinin musulunci, to wannan kuma dole ne musulmi su ainihin striking, su ainihin wato protesting against, still ba su yarda da wannan ba. Amma waɗannan abubuwan duk akan tebur ake zama ake yi, don haka sai su ce to sun gano cewa kaza ba su amintu da shi ba, don haka a koma a zauna don a tattauna a samar da gyara akan haka. Wato gaskiya, saboda Allah, manyan malamai na musulunci waɗanda suka rayu a wannan zamanin sun zauna sun fitar da fatoyi dangane da karatu game da abin da ya shafi civil law ko kuma law da abin da ake kira dokoki na Bature, waɗanda suka shafi laifuffuka, zamantakewa, kasuwanci da makamantan haka. Manyan malamai irin su Bin Baz suka ba da fatawa akan halal ne musulmi ya je ya karanta. Ni ina fahimta cewa rashin karatun waɗannan irin dokokin na duniya a yau yana da haɗari ga musulmi, ba don kowa ba, saboda da yawa abubuwa ba su taso musulmi su kasa gane kansu. Rashin karatu game da harkokin ciniki da kuɗaɗe da mu'amala ta tattali a yau yana da haɗari ga musulmi, don da yawa ana yin wasu mu'amaloli a yau waɗanda ba riba ba ne, amma in baka shiga ciki ba sai ka rinka fassara su a riba. Amma in ka shiga cikin harkar ka je kai karatu a kai, sai ka ga a ba riba ba ne, suna da wata ma'ana ne wadda yake wannan ma'anar ba lalle ne kuma ya zanta wai karo da addinin musulunci ba. Don haka ina ba da shawara matasa daga cikin 'ya'yan musulmi, rinka ba su dama suna zuwa suna karatu game da law, su rinka zuwa suna karatu game da finances, su rinka karatu suna game da harkokin banki, game da harkokin insurance, domin su je su ga abin yawa ike da kyau, don su dawo su zo su fassara wa musulmi yadda abin yake. To sai malamai sai su duba daga ciki menene ba daidai ba, sai a ce kaza ba daidai ba ne, sai malaman su ce to a matsayin ku kuma masana game da wannan harkar, ku je ku yi tunani menene za ku kawo wanda ya daidai da addinin musulunci. Abin da ya kamata kenan, domin waɗannan abubuwa ne da babu shakka in baka karanta su ba ni ina da yaƙinin ba za ka san su ba. Idan kuma baka san su daidai ba, ko da kai ne malami na musulunci, in ka zo za ka yi ta shirɓagiya ne a kai. Don haka ina fatan malaman Najeriya a duk inda kuke ku ƙarfafi matasa su je su yi karatun boko, su karanta waɗannan abubuwan gaba ɗayansu, su je su karanta international laws, su je su karanta international relations, diplomatic relations, su je su yi karatu akan banking, ku buɗe musu ƙirji su je. In ku malamai ne na gaske, ku yi wa matasan nan tarbiyya ta addinin musulunci yadda in sun je za su rinƙa suna taka tsantsan. Wannan shi ne abin da yake mafita. Amma in kuka ce waɗannan abubuwan za ku koma gefe guda, gaskiya saboda Allah ba tare da wata kara ba ne ina ganin kun koma kun zama ƴan bid'a. Domin annabi ya rayu a zamanin da yake Turawa sun fara tasowa suna ƙarfi, sai ya ga akwai haɗari ya zama ba shi da waɗanda suka san abin da waɗannan mutane suke cewa, sai ya samu wani zakakurin saurayi mai suna Zaid ibn Thabit. Wannan Zaid ibn Thabit ɗin nan shi ne sakataren general kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ce ya je koyo karatu wurinsu, ya je koyo karatu, ma'ana yanzu annabi ne ya tura shi, annabi ya ba shi scholarship da izini da yawon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi. Da ya je yi karatun sai ya dawo, sai ya ci gaba da annabi ayyuka na sakatare, ya fassara ya rubuta, in sun kawo ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama. Don haka ku ƙarfafi ainihin matasa a kan haka. Hadisin Zaid da yana nan cikin ainihin Sunan Tirmidhi, al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi da kyakkyawan isnadi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Ire-iren waɗannan abubuwan in suka taso a ƙasa, jama'a in ba ku bar ƴaƴanmu sun yi karatu ba, nan gaba su wane ne za su je su wakilce mu? Duk yadda kake tunanin za a raba ƙasa, a raba ƙasa ko ba a raba ta ba, amma ina so duk ɗan arewacin Najeriya ya san cewa yana da wahala ka sake zama kai kaɗai a arewa, saboda al'amari ya riga ya faru, juyin juya hali ya faru a cikin tarihin arewacin Najeriya. Ma'ana kafin zuwan Turawa babu kiristoci a arewacin Najeriya, a yanzu kiristoci masu tsaurin ra'ayi, mafi tsaurin ra'ayi kar a Afirka sun taru ne a arewacin Najeriya. Duk Afirka babu kirista mai tsaurin ra'ayi irin kiristan arewacin Najeriya. Kiristan jihar Kaduna, kiristan jihar Plateau, kiristan jihar Bauchi, kiristan jihar Gombe, kiristan Taraba, kiristan Kebbi, kirista da suke ainihin a Maiduguri, kirista da suke Yobe, duk da yadda ake ganin su ƴan tsiraru suna da tsaurin ra'ayi fiye da duk wani kirista a Afirka. Karatun boko suke yi, ilimi suke, haihuwa suke, yaɗuwa suke. Kenan in an raba Najeriya yau, waɗancan Yarabawa da Inyamurai da sauransu sun ware sun koma kudu, nan mun dawo arewan me zai faru? Ma'ana dai har yanzu za mu ci gaba da zama da kiristoci waɗanda ba addininmu ɗaya ba, kuma addininmu da ya ce dole sai mu tursasa su mu ce sai sun zama kiristoci ba, domin sai sun zama musulmi ba, domin su ma ƴan arewa ne, wato arewa ɗin ƙasar su ce. Inda za ka kori baka tafe ka ce dole ya bar zangon katab saboda shi kirista ne, kamar yadda babu inda za ka kori ba zazzagi ka ce dole ya bar hunkuyi ko makarfi, baka isa ba. To mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya, ashe in abu ya zama la haula wala quwwata illa billah, to sai ka tattali bakin zikiri tun farko. Ma'ana zama da kirista dole ne a Najeriya, kamar yadda yake dole ne zama da musulmi a kudancin Najeriya ko an ƙi ko an so. Yanzu a cikin garin su Goodluck, a cikin garin su Goodluck akwai kiristoci, akwai musulmi, musulmi ɗan asalin musulmi ne, kuma ɗan yaren su Goodluck ne. mun hadu da su a aikin hajji har sun roke ni don girman Allah zan gina musu masallaci nace ba ni da hali a cikin garin su good luck me kake tunani duk zakun shi zai ce su ba ɗan ƙasa ba ne amirul hajji na jihar Port Harcourt na kuma jihar Rivers musulmi ne uban shi ya musulunta a hannun Sardauna shi ya tashi ne ya ga kanshi musulmi duk gidansu musulmi ne kuma shi ma dan ijo ne dan kabilar su good luck ne shine amirul hajji yanzu haka yana nan kullum yana fitina ta akan sai in ware wani sashi da zai turo yara kamar guda 30 ko 40 makarantar nan nace hakuri sai an gama tukuna sun gama secondary yana son a karantar da su addinin musulunci su koma su je su ci gaba da yada addinin musulunci zuwa yanzu ba mu da provision ba mu da yanayin da za mu iya karban su haka muka ce dan ƙara hakuri me kake tunani za a iya koro su yanzu a ce su ba ijo bane kenan an raba Najeriya dole za a ci gaba da yin musulunci a kudancin Najeriya in an raba Najeriya dole za a ci gaba da yin kiristanci a arewacin Najeriya shine nake nufi da abu ya zama la haula wala quwwata illa billah kuma ina fatan alheri ga ƴan uwana musulmi da ke sauraron wannan maganganu nawa da kuma waɗanda za su saurara su tsaya su min kyakkyawar fahimta babban abin da nake nufi shine wajibi ne sai mai shirin zama kawai domin ga annabi ya isu Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanzu a dokar zamantakewa ba a isa a kori annabi daga Madina ba me yasa saboda root background din annabi ma daga Madina ne can kakannin shi daga Quba suka tashi shi yasa yana isowa Madina sai ya fara zuwa can gidajensu can ya fara zuwa ya zauna to shikenan yanzu kamar ni da nake magana nan yanzu kakanni na da iyayena daga Kano suke to yanzu aka ce za a kori iri na daga Zaria to shikenan in na koma Kano dole kana su karbe ni to ƴaƴana kuma fa dole su kuma nan ne garin su to ni ma kuma fa nan aka yi saboda haka maganar cewa a ce wama ya tashi nan ba garin su bane ni abin da nake fahimta wannan bai kamata ta taso a Najeriya ba amma a tsaya a dubi hakikanin al'amarin menene matsalar mu a ƙasar nan matsalar mu shine kamar yadda ne bayani jiya daga babban masanin nan gashi nan daga cikin Congo campus gashi Dr. MD Talhat babban lauya ne ƙwararren alƙali ne kuma babban malami ne yanzu a cikin jami'ar nan ta Ahmadu Bello gashi littafiyar rubuta ya sa mishi what is constitutional law wai wadanne ake nufi da dokoki na constitution ne a ciki ya ce wannan littafi ya yi abin da yasa nake hujja da wannan littafi akwai littattafai da yawa waɗanda suke magana constitution amma bai kamata in yi hujja da su ba don na manya-manyan lauyoyi ne amma wannan littafi ya yi shi ne yace ne the student guide wato dan wani abu ne da ɗalibai za su rike yan diploma da waɗanda suke karatu sama-sama to duk lokacin da za ka yi reference ga irin waɗannan jama'a sai ka nuna musu irin waɗannan littafai yanzu wannan littafi ne da duk wani wanda ya gama secondary school ma in ya karanta shi zai iya fahimta amma haka zo da manya-manyan littafin constitution wannan sai lauyoyi to ka je ka samu wannan littafi gashi tafi kula bookshop za ka samu sai ka siyo shi ka je ka karanta shi ka gani shi da kanshi ya yi pinpointing ya shaida cewa ba matsalar ba constitution din ne asalin matsala ba amma aiki da rule of law aiki da doka din abinda aka tsara din kowa ya tsaya a kan shi kuma bari ku ji idan ba musulmi ba su natsu a zauna a rubuta yarjejeniya wadda sun amintu da ita kowa ya amintu da ita musulmi ba zai saba ba in kuka sa wa kafiran ido su da kansu za su saba shi ne karatunmu na yau to in suka saba an samu damar a yi musu duk abin da za a yi musu musulmi ba zai saba ba shi yasa lokacin da ta tafi za ta yi yawa tsakanin Qurayshawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanzu zai shiga makka me zai yi umara suka ce ba zai shiga ba annabi yana da sahabbai waɗanda yake yan gani kashe ni ne yan kundin bala ne shuhada'u ne za su je gaba ɗaya su kace-kace da makka su share wa annabi ya shigo ya yi amma mai tarihi zai ce ya ji ya bubbuge kakannin shi da iyayen shi ya ji ya yi ibada ya karɓa garin haka za a faɗi a tarihi to annabi ma ya bi a hankali yanzu haka turawa suke rubutawa suna cewa da ƙarfin tsaye bubbuge mutane ya bi a hankalin ma kenan me kake tunani inda an yi rikici sai yace ba ku yadda mu shiga sai suka ce sai yace to me kuke so suka ce sai dai ka turo mutum guda a zo a yi yarjejeniya sai annabi yace tashi ka shiga kai Usman je ka Usman attajiri ne dattijo ne mai kuɗi ne kuma mai alheri ne in aka tura wani fake-fake wanda yake dama talaka ne wani ustazu bayan awon Allah yana zuwa sai su mishi dukan tsaya su mutuncin shi Usman kuwa mai gidan mafi yawancin mutanen Makka ne don ya taɓa bawa ne ragon suna geron kunu ya bawa ne uwar wani ta mutu ya mata likafa ne don haka ba shegen da zai mai iskanci yana shiga sai a ranke daɗe barka da zuwa a kai tafiya ta yi kyau har da ku madalla sai aka maraba da Usman a to ranke daɗe ai ya kamata kai tsaraci kun ji fa abinda suka hana mai gidan shi amma ranke daɗe ya kamata kai sai ya ce a ba zan yi ba tun da mai gida na bai ba suka ce a ranke daɗe a kana muna aikai kai ranke daɗe a wannan wuri kuma ai naku ne Usman ya ce a annabi ya turo mu ne ya ce in zo in ji me kuke cewa sai suka ce to ai tun da haka ne ranke daɗe abinda za a yi yanzu ka je a gaggaisa da mutane mana tun da kai ne jama'a ne Usman ya shiga ya gaisa da dangi ya gaisa ya daɗe to nan ne kuma sai munafukai da suka biyo annabi cikin tafiyar su kuma sai suka saka magana cikin mutane masu rauni cewa an kashe Usman ne fa shi yasa ko gashi an kashe shi jita-jita ke karfi sai annabi an kashe shi kanshi annabi ya tasirantu sai annabi ya miƙo hannun shi ya ce ku kawo hannu kowa ya zo min mubara'a a shiga a yaƙe su tunda sun ci amanan mu ana cikin mubara'a fa sai ga Usman kuma ya taho har yace an ce an kashe kai ce a hairin sun yi na in yi umarata na ce musu a shi ne na shiga na gaggaisa da dangi ne da sauran jama'a da sauransu to amma yanzu gashi sun taho da wani dattijo sun ce a zo a zauna a yi sulhu duk abin da ka yarda shi ma yarda shi kenan su ma sun yarda aka zauna aka fara rubuta takarda wane ne sakatare na manzon Allah a wannan takardar shine Ali ibn Abi Talib Ali sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha fihi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suhayl ibn amr yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan shine sulhun da muhammadu manzon Allah suka yi da shi da suhayl dan amr wakilin mutanen makka sai suhayl ya miƙe yace ba mu yarda ba aka ce ne ba ku yarda ba yace wannan kilibibi ne mu ba mu san wani ar-rahmanir rahim ba ce baka san ce shi bai san wani ar-rahmanir rahim ba kilibibi ne su abin da suka sani bismikallahumma to sai maza suka fara daukar wuta sai na Umar sai miƙe tsaye yace abin iskanci ne ar-rahmanir rahim din ce baka sani ma'ana mu ma ba a jahiliyyar muke ba sai ce shi dai bai yarda ba Umar ya ce to ma ga abin da za a yi manzo Allah ya ce to ba a shafe bismillahir rahmanir rahim kuwa don kowa ya santa a jahiliya amma shi dan taka ce don kawai a kawo cikas to shikenan sai yadda aka wuce sai ya ce to amma cewa da aka yi muhammadu rasulullahi ya ce ni ba mu yadda ba don ba mun yadda kai rasulullahi ne a ba wannan jahiliya ba a share mu muhammadu dan abdullahi muka san ka sai Umar ya sake miƙewa tsaye yace manzo Allah ban sa hannu ba sai manzo Allah yace saurara yace to ai abin mulakanci ne kai saurara dai Abubakar ya ja Umar kai jawo baya ka bar shi biyar da ya shine mai gida Ali ya share rasulullahi ka sa Muhammadu dan Abdullahi Ali yace ni in share rasulullahi to wallahi kada a yi sulhu to kaga maza sun fara daukar zafi wuri zai rikice sai manzo Allah yake a bashi biran a bashi alƙalamin a nuna mai inda rasulullahi take sai ya sa sai ya share sai ya ce wa kafa billahi shahida in ku ba ku shaida ba Allah ya isa shaida ka sa muhammadu dan abdullahi din aka fara tafiya sai suhail ya ce a rubuta daga bana ba umara sai badi an soke umara bana ba za ku shiga ba sai Umar ya sake miƙewa banan wallahi sai mun shiga sai manzo Allah ya ce a'a mun yadda ba za a shiga ba sai Umar ya ce kai ba manzon Allah bane ya ce ni manzon Allah ne ka ce mana ba mu Umara manzo Allah ya ce na ce bana ban ce bana ba laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين ناتي muku za a shiga ne cikin limana yanzu haka shiga aka yaki an kare ayawa kenan dan haka ban ce muku bana ba mun yadda bana ba umara mun yadda an soke haka ake sulhu dole za ka yi tanazuli za ka sassauta wasu abubuwa su ma za su sassauta haka ne ake sulhu da haka ake kasuwanci kai ka ce 5000 shi ya ce 3000 karshe ku haɗu 3700 kai ka ƙara sama shi ya ƙara ƙasa haka ake yi ko haka ake sulhu suka ce daga yau duk wani mutumin Makka in yi musulunta to ba mu yadda ba dole sai dai zauna a cikin kafirci manzo Allah yace na yadda sai sahabbai suka ce a'udhu billahi manzo Allah yace ba komai na yadda suka sake cewa daga yau ba hijira duk wanda ya gudu daga wurin mu ya tuhu wurinka zaka dawo mana da shi manzon Allah yace na yadda sai suka ce inna lillahi wa inna manzon Allah baka dauki musulmi ka koma da kafire manzon Allah yace na yadda abin ilimi ne gogewa ce su dukan mu ne yan shekara 25 ne daga yau idan musulmi ya gudu ya dawo gurin mu to ya dawo gida manzo Allah yake na yadda sai sahabbai suka ce to ai wannan zalunci ne manzo Allah yake a ku musu na yadda dama haka aka yi wannan sulhu yana nan Imam al-Bukhari ya rawaito shi kusan shafi 5 za mu zo ne karatu akan shi nan sulhin Hudaybiya da aka gama haka ce manzo Allah ya sa hannu ya kasan din shi ya sa su ma suka sa hannu aka yi sili ana cikin haka sai ga dan gidan Suhail ibn Amr ya sheko a guje daga Makka ya taho ya musulunta sai Suhail ya miƙe ya ce to ga irin ta nan yanzu ga rana ya musulunta manzo Allah yake ka tafi da abinka tun daga yarjejeniya sahabbai suka ce ya manzon Allah musulmi ka ba da shi ga kafirai yace yanzu aka rubuta na yadda ku tafi da shi yana cewa manzo Allah in na je za su kashe ni manzo Allah yace ba zan zama dattijan banza ba na sa hannu na yadda kan haka a tafi da kai kuma muna bukatar waɗannan karatuttuka mu ji su daga bakin sahabbai da suka gani an yi su suna nan cikin sahih bukhari za mu zo mu samu babul hudaybiya ana bayan kwana biyu sai ga wani musulmi ya sheko a guje daga Makka ya taho Madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai eh tashi ka tafi yace manzo Allah ni ba inda zan shi manzo Allah yace to in suka zo zan ba da kai yace bari su zo suka zo mutanen Makka guda biyu suka zo ɗaya da takobi ɗaya kuma ba komai a hannun shi suka ce to mutanen mu sun aiko mu cewa wani ya gudo a ba mu shi manzo Allah yace gashi nan ku ta sake shi sahabbai suka yi zuru-zuru manzo Allah musulmi ka yace haka muka yarjejeniya na yadda kai bi su shi kuma ya kwantar da hankali ya ji su in kai namiji ne in aka zo kama ka a gidanku kar ka riƙe zaman babaka ana ko ka bari a tafi da kai za ka dawo haka ake tafi da shi haka ake yi wallahi ka zama namiji sau da haka kawai sai aka tasa shi gaba suka tafi suna zuwa bayan gari ina ne bayan gari shine Abyaru Ali inda ake daukan haramin Makka yanzu an ka fita bayan garin Madina kamar daga nan zuwa ne zuwa Dogarawa suna zuwa sai saki jiki kawai sai shi kenan sai yana ta hira da su haka ake so namiji ka zama kana da hikima ba kai ta kuka kana kuka shi kenan hawan jini ne zai kama ka sai kawai sai ya zauna ya saki jiki da su haka koma sai suka zama kamar su uku ne suke hira kawai ba wani abu ba bambanci ashe kawai yana ɗauke hankalinsu ne da hira ta hira sai ya ce amma ta kowin nan naka ya ƙero sai ya ce ha kai baka san mace ruwa da wasu ɗauke ramu ne ta ce a kai ta hira kai sai mai don ya samu ya ƙini da ya karɓa ya gani sai mai mishi kai sai ya ce ta kowin nan naka yana sheƙi bari gani ya karɓa da ya dubu mai ta kowin sai ya datsa shi biyu shikenan to yanzu wancan ba ma kaga ba takobi hannun shi sai dai ya gudo ya dawo Madina ko ya gudu ya tafi Makka ka duba mutumin Kano yana Dogarawa ya gudu ya tafi Kano ita tafi mai sauki daga Dogarawa ko ko ya dawo Zaria to shine sai dawo Madina ana zaune sai gashi ya zo wurin manzon Allah atijajan lafiya yana ra kashe dan uwana ina wa yace mutumin da ka ba mu yace to kuma yake kuka ce in ba ku shi yace baya wurina ban san yadda akai ba yanzu ka ga dole jira an kuma shi sai ka fita shi ko kuma shi ma ya zauna wa sallah wancan sahabi sai ya zauna a bayan gari shikenan haka ake son namiji shi yanzu baya Madina yanzu an tuno neman shi za a zo wurin nan ka ga shi kiwa annabi annabi ya san sahabban shi mazaje ne sai ya kafa daba a nan ainihin abyaru ali bulhulaifa idan mutanen makka suka zo za su tafi kasuwanci sai ya rabu da su sai sun je sun yi kasuwanci sun yi riba sun yi tsaraba sai ya fito ya bubbuge na bugewa ya ja kaya sai ya shiga daji ya zama shi ya tara dukiya ga abinci ga kwanciyar hankali shi kadai a daji namiji kenan to duk wanda aka koro ya taho in annabi ya ce a'a ba zan zama sai ya dawo sai ya zauna a wurin wannan sai suka haɗa gari kuma gari na suwa na mujahidai yanzu ba za ka ce musu ƴan dafa ba na mujahidai sai suka yi zaman su a nan sai suka hana mutanen makka sakewa in suka zo za su wuce su kyale su in suka dawo su tare su su bubbuge sai ga mutanen makka da delegate wakilai aka zo wurin annabi to wannan dai takarda haka Allah ya so amma mutanenka da ke bayan gari ka ce musu su dawo su zauna a wurinka mun yafe musu ba buƙatar su amma su bar mana hanyar da lafiya sun kashe mana mutane sun karya mana jani annabi ya ce a haka suka ce yace to shikenan sai ku sake signing out cewa yanzu kun rusa wannan takarda sai suka ce takardar banza wacce irin masharrinta sai suka yaga ta yaushe ma ba a yi signature sai suka yaga ta shikenan annabi ya ce to kowa ya dawo kun ji yadda ake yi shi yasa aka ce ku samu dattawa in za ku je su wakilce ku don aka samu ɗanyu to abin da zai yi kyau ba kaga da kansu ka zo suka yaga suka yi ashar suka tsine wa takardar alwaka ba kuwa su suka riƙe kwafi suka tafi da ita saboda zalunci ba su bawa annabi kwafi ba saboda wai in ya saba su samu damar hukunta shi sai suka riƙe kwafi amma yau sai gashi sun dawo da ita wai da Allah ya sa hannu wannan takarda a soke ta shikenan suka yi yaga ta suka tayi suka yi tafiyar su wadancan sahabbai na bayan gari suka dawo yanzu duk wanda ya yi hijira sai ya taho sai ya zo ya zaman shi ba wanda zai biyo shi ya kama shi ana cikin haka sai zaunar ta musulunta ubanta attajiri ne a makka ta tayar mishi da hankali ta rikita shi ta hana gidan zaman lafiya uban ya kira wanta ya ce kai eh ka tattali guzuri naka da nata ka je ka kai ta madina ka dawo haka ya taso ka gaba a kan raƙumi tun daga makka har madina sai zai kawo ta ya ajiye musulmi ita shi ya juya don a samu zaman lafiya a gidan shefa musulunci yana tarbiyyar mutane ne yadda yake kar ka damu don ka bi kafirai duk sanda kafirai za su yi sharaɗi dama na zalunci za su yi don haka wannan yarjejeniyar da aka rubuta asali an rubuta ta ne da yahudawan banu auf za ka zo ka ji abin da ya zo ya faru daga ƙarshe su suka zo suka ci amana sauran yahudawa duk suka wargaza shikenan al'amura suka zo wanda duk za mu ji su a yau insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka ina jin mun kwana a gaba ta 16 ko ta 17 18 inna al-yahuda yunfiquna ma'a al-mu'minina ma damu muharibina yahudawa za su zauna gari daya su ci su sha su yi mu'amala da ainihin wato mu'minai matukar ana nan a cikin wannan hali na ainihin fada da juna wato ma damar ana shiri ai ana cikin fada din nan ana cikin rashin jituwa to shikenan yanzu an yadda an yi sulhu ba sauran fada ba wanda zai koro ni amma za su zauna gari daya attasa 10 inna yasrib haramun jawfuha li ahli hadhihi as-sahifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan yarjejeniya ya rubuta cewa ita Yasriba Madina haramun ta zama ainihin haramun wato harami ce jawfuha li ahli hadhihi as-sahifa wato duk wanda yake da sa hannu a cikin wannan takarda to cikin Madina ya haramta gare shi ya yaki ba zai yaki ba ba zai tada hankali ba ma'ana ya zauna amma ba ta da hankali duk wanda ya sa hannu a wannan takarda yarjejeniyar kenan an fahimta to kuma wannan yana ƙara nuna maka wani abu ne akwai kalmar da kai in ka faɗa eh su ba za su yadda ba. Akwai kalmar da su kuma in ka faɗa in sun faɗa kai ma ba za ka yadda ba. Ƙarshe dole annabi ka ga yadda ya kira Madina Yathrib. A halin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yusammunaha Yathrib wa hiya al-madina wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamuna. Suna kiranta Yathrib. Me yake Yathrib? Wai Madina. Amma sunan ma'anar shi nan kufurci damuwa bace rai. Sai annabi ya ce a daina ce mata Yathrib. A rinka ce mata ainihin Madina. Wal madinatu khairun lahum. Su ce Madina shine alheri gare su da sun sani. To kafirai ba sa kiranta Madina. Sai dai su kira ta Yathrib. Munafiqai ma ba sa kiranta Madina, sai dai su kira ta Yathrib. Amma kaga a cikin wannan sulhu sai annabi ya yadda ya kira ta Yathrib. Saboda ba a kira ta ba din ba za su yadda ba. Sai annabi ya haƙura aka tafi haka. Sai ya ce al-ishirun. Gaba ta 20. Wato kamar ka ce sakin layi na 20. Innal jara kan nafsi ghayra mudar wala afil. Maƙwabcinka kamar kanka ne. Ba tare da cutarwa ba, ba tare da wani zalunci gare shi ba. Wato duk wanda yake makwabcinka ne kai musulmi sai zama makwabcinka da yahude ne. To ka sani da cewa kamar yadda kake tsare kanka haka za ka tsare shi. Ba za ka cutar da shi ba, za ka bar cuta gare shi ba. Kai ma ba yahude makwabcinka musulmi haka za ka kiyaye mishi mutunci. Al-wahida wal-ishirun innahu ma tujaru hurmatun illa bi izni ahliha. Duk wata mace to ba za a ainihin wato yi mata mujara ba. Wato ba za a karɓi wata mace kawai ka saka wata mace a cikin gidanka ka aje ta a Madina ɗin nan ba, sai da izinin mijinta ko iyalanta ko danginta. Allah ya sa kun fahimci wannan yarjejeniyar. Kada a kama wani yazo ya aje wata mace sai inda izinin masu ita, in bai wato masu ita suka bashi ita. In mace ce ya ya zama aure aka bashi, ko kuma wani ne yace aje mini wannan ya koma ta, ma'ana duk wanda aka kama yayi kamfin wata mata ba da izinin waɗanda suke waliyanta ba, to ya saba wannan doka. Saboda an san Yahudawa suna da irin wannan dabi'u. Asaniya wal 20 inma kana baina ahli sahifa min hadath. Duk wani rikici da ya faru tsakanin waɗanda suka rubuta wannan takarda ta sulhu a wistijar ko kuma conflict wato rashin jituwa, yukhafu fasaduhu, wanda ake tsoron zai haifar da barna a cikin garin nan, fa inna maraddahu ila Allah wa ila Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To za a dawo da al'amarin zuwa ga Allah da kuma annan Muhammad. Ma'ana duk wani rikici da ya faru tsakanin Yahudawa da musulmi, to ba za a kai kowace kotu ba, sai dai a kai kotun Allah. Ita ce a kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abin da ya sa wa inna Allah ala atqa ma fi hadhihi as-sahifa wa abarriha, domin Allah shine mafi mafi kula da kuma mafi kiyaye abin da ke cikin wannan takarda. Wato abin da kenan jawabin ke cewa wannan hannu da annabi ke sawa cikin takardar nan a madadin Allah ne. To Allah shine mafi kiyaye tsari, kuma shine wanda ya fi kowa aminci da nagarta. Don haka duk sanda rikici ya faru tsakanin Yahudu da musulmi, to ba za a kai kotun Yahudawa ba, ba za a je a tara manyan Yahudawa ba, sai dai a taho wurin manzon Allah, shine zai yi sulhu. Sun yadda da haka. Kaga su ma nan dole sun yi tanazuli akan wani abu. Sannan as-salisa wal 20 innahu la tujaru quraish. Ba quraish ba za a taba bashi mafaka ba. Ma'ana mafaka ta siyasa a ce wani Quraishi ya yi laifi ko ya gudo Madina. To dukkan mu mutanen Madina yanzu da musulmi da Yahudawa, to babu mujara, ba za a bai wa wani Quraishi mafaka ba. Wala man nasaraha, haka duk wata kabila da ta taimaki Qurayshawa idan ita ma ta gudo Madina din nan, to ba za a ba ta ruwan zaba ba. Kowa ya yarda da wannan, saboda manzon Allah yanzu ba zai sake yadda kuma da Qurayshawa ba, saboda Qurayshawa nan su suka wulakanta shi suka koro shi. To in wani bala'i ya koro wani ba Qurayshi ko wani abokin Qurayshawa, kun yadda bai da wurin zama a Madina? Suka ce eh. Sai aka sa hannu. Ar-rabi'a wal 20 inna bainahum an-nasr man dahama Yathrib. Tsakanin mutanen Madina to akwai taimakawa juna, wato za a haɗu akan man da hama Yathrib ga duk wanda ya fado wa Madina. Ana zaune a Madina sai wani ya fado wa Madina, to dukkan mu musulmi da ku Yahudawa za mu haɗu mu tunkuɗa wannan mutumi. Kun yadda? Suka ce eh. الخامسة والعشرون دوكا عشرون دبير إذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه إذا أكتشواي متامن مدينة أكان سزوسي صلح فدا يا فارق أكان المسلمي لك أكان الدوهودي أزو أزونا أديبيتا أزونا تاري ذائي إذائي وإنهم إذا بعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إذا سوما أكتر يسو يهودا واسزو أزونا أيسنه سبب ونكتي سوما مؤمنين فأمسى مسو إلا من حارب في الدين سيدي واندي وانا أتكين الدينيش معنى وانا ندوك إذا أنت سامري كتي سكان المسلمي دب يهودي idan yahudawa suka nemi a zo a yi sulhu za a yi sulhu ba za a bari kici ya ci gaba ba to haka idan musulmi suka nemi a yi sulhu za a nemi a yi sulhu su ma yahudawa sun yadda za su zo su zaman sulhu eh sai dai wanda ya tsogali wani game da addinin shi to nan ne gwamnati za ta hukunta shi mana tsogala game da addini ita tana haifar da tarzoma amma in garin kasuwanci ne wata mas'ala ta faru wannan za a iya kiran juna a zo a zauna a sulhunta amma wanda ya yaki wani game da addini shi to wannan za a hukunta shi shine ka tashi ka konawa na masallaci kowa ne konawa na coci kowa ne konawa na gida to wannan za a hukunta shi amma abin da ya shafi rikici ne da gobe to wannan za a zauna a yi sulhu kuna fahimta jama'a na yarjejeniyar ku sannan as-sadisa wal 20 ala kulli unasin hissatuhum min janibihim alladhi qablahum kowace al'ummar anguwa ko gari ko kauye to yankin garin yana dauke da hukunci irin nasu haka waɗanda suke makwabtaka da su wato waɗanda ke gefen su ko suke gaban su ko suke bayan su to dukkan su suna da hukunci irin nasu ma'ana yanzu misali kamar da ne mana misali jiya sai a ce mutanen tudun wada an yi yarjejeniya da su to duk waɗanda ke kewaye da tudun wada to su ma wannan yarjejeniya ta shafe su ina fata an gane asabu awal 20 inna yahudal aus مواليهم وأنفسهم على مثل مال أهل هذه الصحيفة يهودا وعدم دفت أوساراني كل سن أقول يهودا أوسارا با حوسارا بطا أوسارا أوس قبيلة أوس أصلي أبن ديسال أوس بخزرج سو مشركين ما سبو تربينكي to amma a cikin su an samu yahudawa to sai annabi ya saka cewa yahudawan kabilar aus da bayan su da suka yanta da su kansu su ma diddede wade da ake da su a cikin wannan yarjejeniya wato misali yanzu idan wannan yarjejeniyar muka ce mun yi ta da kristoci katafara misali nake magana kamar mu hausawa sai a ce to ta hada hadda kristoci hausawa kamar majizawa kenan ko kun fahimta domin asalin conflict din dama da na kabilanci bane na addini ne to addinin da baka tafi yake yasa aka yi wannan yarjejeniyar da shi shine addinin da wancan da haushe yake da maguje saboda haka yarjejeniyar duk ta shafe su shine yace inna yahudal aus yahudawa waɗanda suke ɗan ƙabilar aus mawalihim wa anfusuhum da bayan su da suka yanta da su kansu ala misli mali ahli hadhihi sahifa su ma din yarjejeniyar da aka yi a wannan takarda ta shafe su ma'al birrul mahad tare da cewa akwai tsantsar kula da duk dokoki min ahli hadhihi sahifa na duk waɗanda sunan su ya shigo cikin wannan ainihin takarda ma'ana akwai sincerity akwai amana babu wani wanda sunan shi yake a ciki wanda zai koma ya saba wa innal birra dunal ismi manzon Allah ya ce domin cika alƙawari ba kamar saba alƙawari bane halin kirki ba kamar halin banza bane sai dai kuma yace la yaksubu kasibun illa ala nafsihi amma fa duk wani wanda ya wani laifi shi kadai to ba wai a madadin al'ummar shi bane za a kama shi ne shi kadai a hukunta shi ma'ana in aka yi irin wannan yarjejeniya sai aka samu wani baka tafe kwaya daya ya je ya yi sata to ba za a ce duk katafawa a rayu bane a je a hukunta su idan aka samu wani baka tafe ya zo ya kona masallaci ba za a ce to duk katafawa a kama su a kashe ba sai in ya ce turo shi suka yi amma shi ne ya zo ya yi sai a kama shi sai a hukunta shi shi kadai wa inna allaha ala asdaq ma fi hadhihi as-sahifa wa abar. Allah madaukakin sarki shine mafi gaskiya daga cikin waɗanda suke da hannu a cikin wannan takarda, wa abarrihi kuma Allah shine mafi cika alƙawari. Allah ba zai saba ba yadda akai, Allah ya yarda. As-samina wal 20 gaba ta 28, wa innahu la yaqulu hadha al-kitab duna zalimin aw asimin. Sai dai kuma wannan littafi da aka rubuta na constitution da yarjejeniya, to ba zai kare duk wani azzalimi ko wani wanda ya laifi ba. Kada ya zama saboda kai musulmi ne ko ba yahudi, tunda sunan ka ya zo ka shiga cikin wannan, sai ka je kai wani laifi, sai a ce to wannan ai an yi yarjejeniya da shi, don haka a san yadda za a yi alala ta magana. A dole duk wanda sunan shi ya zo cikin wannan, in ya saba wata dokar ƙasa, za a hukunta shi. Wa innahu man kharaja, kuma yadda al'amarin yake shine, man kharaja amana wa man qa'ada amana bil madina, wanda ya fita daga madina to ya fita cikin aminci, yana cikin aminci duk inda yaje, to wani da yahudi ko wani musulmi in ya hadu da shi ba zai taba shi ba. Haka wanda ya zaman shi a madina ya zaman shi cikin aminci, ba wanda zai taba shi. Illa man zalama wa asima, sai dai wanda ya zalunci ko ya wani laifi, to za a hukunta shi. Wa inna allaha jarun liman barra, kuma Allah madaukakin sarki zai ba da kariya ga duk wanda ya kiyaye doka, wattaqa, Allah zai ba da kariya ga duk wanda ya ji tsoron Allah, wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadu manzon Allah zai ainihin wato kiyaye, zai ba da kariya ga duk wanda ya kiyaye ainihin wannan doka. Jama'ar musulmi, kun ji ƙarshen wannan ainihin constitution wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta shi da ainihin waɗanda suke ba musulmi ba a isowar shi Madina. Malam yace a duba sira ta Ibn Hisham a siratul nabawiyya mujallad na 2 shafi na 119 zuwa 123, da kuma Akram al-Umari, wato Allah Dr. Akram Diya al-Umari, babban professor ne na hadisi da tarihi. Sunan littafin shi As-Siratul Nabawiyya As-Sahiha. Yace a duba littafin daga shafi na 280 da ainihin 4 zuwa 285. Jama'a kun ji wannan, ga ɗan boko da Allah, ku je ku samu waɗannan littafai, ga su kamar guda uku waɗanda zan faɗi ko guda hudu, waɗanda waɗannan littafai sun yi tarihin Annabi ne sallallahu alaihi wa sallam, sun kawo waɗannan matsalolin da Turanci, wanda kana buƙatar ka je ka karanta su a matsayinka na ɗan boko, don kai musu kyakkyawar fahimta. Saboda wannan ƙabila, jama'a, ƙabila ce wadda kamar yadda na sha faɗi a baya, an buga kan matasan ƙasar nan cewa ba za a bi constitution ba. Sai na fahimci cewa ashe ma ba a fahimci me ne constitution ba. Constitution din wata yarjejeniya ce tsakanin mabambantan addinai guda biyu. A cikin wannan littafi ya kawo shi a shafi na 219 har zuwa abin da ya biyo baya. Gashi nan Muhammad, a prophet of all humanity, Maulana Wahiduddin Khan, shi ne wannan littafi. Za ka samu wannan a cikin wannan littafi insha Allah. Sai kuma littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum, The Sealed Nectar, gashi nan biography of the Marble Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Safiyyur Rahman Al-Mubarak Furushi ya rubuta shi, shi ya kawo abin da bayanai gaba ɗaya su, gashi yace A Treaty with the Jews, wato wannan yarjejeniya da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya da su. Gashi nan tun daga shafi na 237 har zuwa shafi na 238. Sannan sai kuma When the Moon Splits, shi ma Safiyyur Rahman Al-Mubarak Furushi ya rubuta shi. Gashi wannan littafin ya fi kawo abin da details masu yawa kwarai da gaske. Ka samu ka karanta shi gashi nan daga shafi na ainihin wato 180 da ainihin 3 har zuwa ainihin 184, duk za ka samu waɗannan bayanai. Kafin nan ma da shafi na 181 da shafi na 182 duk ya kawo waɗannan abubuwa. When the Moon Splits, tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne. To sannan sai kuma ga wannan, yace hukumatul rasul sallallahu alaihi wa sallam, dirasatun tarihiyya dasturiyya muqarana, the governmental system of the prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a comparative study in constitutional law by Dr. Hashim Al-Malla, professor of Islamic history, College of Arts, University of Mosul, jami'ar kasar Mosul, jami'ar garin Mosul ta Iraq. A nan ne wani professor ya rubuta wannan, yana bayani akan gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yaya structure, yaya hierarchy, yaya tsare-tsare. Wannan littafin shi kana buƙatar ka karance shi ne sukutun da guda. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To zamu dawo kan zuwa wannan mas'alar insha Allah ta'ala a ƙarshen wannan tattaunawa. To duk da malamin ya gama sai ya ce wa hadhihi banudul wasiqa allati tammat ma'al yahud. Wannan shine content, wato wannan shine abin da ke cikin wannan takarda wadda aka rubuta ta tare da yahudawa fil madina a madina. Wa ashu ma'al muslimina fil mujtama'il jadid. Kuma su yahudawa suka rayu tare da musulmi a wurin zamantakewa ko a ƙasa guda wadda take sabuwa ce ta kiyamatin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama, a ƙarƙashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. To annan ne shi yasa ka ji tun farko jiya nake cewa akwai dan bambanci irin yadda Madina ta samu kanta a lokacin da yadda Najeriya ta samu kanta a wannan lokacin. A wancan lokacin Annabi ya riga ya samu ƙarfi, domin Ausu da Khazraj su suke da gari, su suke da ƙarfi. Yahudawa ba ma su ma asali sun zo ne kamar ƴan cirani, to amma sai suka wayi gari sun riƙe harkar noma da kasuwanci, sai suka yi ƙarfi a nan. To zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta hanyar masu asalin gari ne. To da suka bawa Annabi dama cikakkiya, sai Annabi ya wayi gari, sai zama shi ne shugaba. Don haka an yi wannan yarjejeniya jama'a, amma Annabi a matsayin shi ne president na ainihin Madina, shi ne jagora. An fahimta? To kenan an ga inda ɗan bambancin yake. Mu yanzu in za mu zauna mu yarjejeniya da waɗannan waɗanda suke ba musulmi ba ko ba ƴan yankinmu ba, to za mu je ne a matsayin mu mun zo wakiltar yankinmu, su sun zo wakiltar yankinsu. Yaya yarjejeniya ta hukunta? Shi ne a lokacin sai a ce to prime minister zai zo daga ɓangaren ku, sannan kuma ainihin president zai zo daga ɓangaren mu. In aka yarjejeniya haka shi kenan. Da gwargwadon yadda yarjejeniya ta kama, kamar yadda na ce dole sai an yi tanazuli akan wasu abubuwa. An fahimta gaba? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa kanu salasa qaba'il. Malam ya ce su waɗannan yahudawa ƙabilu uku ne, dukkansu yahudawa ne, amma kuma sun zo ne daga dangogi mabambanta nau'i uku. Kamar yanzu ka ce Katafawa, sai ka ce Angas, sai ka ce Fatama. Kaga a yankin arewa Katafawa daga jihar Kaduna, Angas ko Biram daga jihar Plateau, sai kuma ka ce Fatama daga Adamawa. Amma kaga dukkansu ne ne kiristoci ne, amma kuma daga ƙabilu mabambanta. To haka su ma waɗannan ƙabilu ne guda uku. Ƙabilar farko sunanta Banu Qaynuqa'a, sai ka iya koyon faɗin waɗannan sunaye na daga cikin aikin ɗalibin ilimi. Banu Qaynuqa'a wa Banu Nadir, da kuma Banu Nadir, da kuma Banu Qurayza, wato Qaynuqa'awa da kuma Nadarawa da kuma Qurayzawa. Ba Qurayzawa ba, Qurayzawa. Ina fata an gane. Walam tafi hadhihi alqaba'il bil ahd alladhi bainahum wa bain ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunji malai yace sai dai waɗannan ƙabilu gaba ɗayan su ba su cika duk wannan yarjejeniyar da aka yi da manzon Allah ba. Sun karya, sun kasa, ba za su iya ba. Haka kuma ba za ku zo ku zauna da su duk yadda za su yi, in kuka sa ido kwana biyu za ku ga ba za su iya ba. Saboda asali su ba su da tsari wanda suka saba bi isu isu. To me kake tunani a ce su bi tsari tare da wani? Ba za su iya bi ba. Su isu ba su da wata doka wadda asali take jagorancin rayuwarsu. Me kake tunani in ya zo ya haɗu da wani aka ce to ga wata doka wadda za ta tsara zamantakewar shi da wani? Ba zai iya bi ba. Na haka da aka zo aka zauna kwana biyu sai suka saba. Ya suka yi suka saba? Malam ya ce bal harabuhu, dukkansu sai da suka yaƙi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To amma bari ka ji yadda Annabi ya kasafta su ya hukunta su. Famanna ala Banu Qaynuqa, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam Banu Qaynuqa sun yaƙe shi. Yana duk da zai hukunta su, sai wani abu ya faru wanda shi ne na fara bayyana mana. Sai aka samu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda yake shi kuma azahiri musulmi ne amma shi ne shugaban munafikai na amma shi kuma dama yana da muhalafa tsakanin shi da su yana da abota tsakanin shi da su da suka ci amana manzo Allah suka yaki manzo Allah ya tattaro musulmi aka je aka tare su da aka tare su manzo Allah zai hukunta su kenan sai Abdullahi dan salam ya tashi yana ta roƙon manzo Allah ina ta hori ina ta kama jiki har yana saka hannun shi a cikin rigar manzo Allah yana shashafa manzo Allah sai manzo Allah ya ce tafi an kyale maka su kun ji abin da yasa aka kyale su su banu ainuka suna fata an gane wa ajla banin nadir banin nadir kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kore su aka yi musu ijma'i ma'ana ijma'i shine to ku tashi ku bar garin nan tun da dai dama yarjejeniyar da aka yi wanda duk ya saba ko a kashe shi ko a kore shi to shikenan na hukunta cewa a kore ku kuma dukiya da kuke da ita kaf ba abin da za ku tafi da shi sai suturar jikinku sai abin da raƙumi zai dauka duk abin da ya wuce daukar raƙumi to ba za a sa a karavan ba za a sa a mota ba za a sa a kura ko kuma irin wannan keken doki ba za a sa ba sharadin da annabi ya musu kenan shine aka yi musu ijla'i banin nadir kenan wa qatala bani quraiza banu quraiza ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kashe su gaba daya wa saba zurriyatuhum ya'yan su da matan su da zurriya manzon Allah ya raba su a matsayin bayi amma ka sani ba manzon Allah ne wannan fatawar ba lokacin da manzon Allah ya je tare su aka ce to ga laifin da kuka yi suka ce gaskiya sun yi laifi kun san cewa wannan laifin da kuka yi ne hukuncin ku suka ce sun san kisa ne ko kura sai manzo Allah ya ce to shikenan ni yanzu ba zan ce komai ba wahayi mi ke tsaye sai annabi ya ce wani musulmi waɗannan danginka ne kuma kabilunka ne sai dai kai ka musulunta to kaga abin da suka yi mana Allah daga saman bakwai ya ce mini duk abin da ka hukunta game da su Allah ma ya yarda me ka gani sai ce manzo Allah abin da nake gani duk wanda ya balaga a yanka shi matan su da ƴaƴan su kuma a raba wa musulmi sai manzo Allah ya ce Allah na saman bakwai ya ce ya yarda da abin da ka hukunta saboda haka hatta kashe su da aka yi to da manzo Allah ne ya ce kai a kashe su ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya danka al'amarin ne a hannun dan uwan su ga abin da ko kun fahimta gaba wa nazalat suratul hashr to a lokacin ne suratul hashr ta sauka fi banin nadir game da ainihin kabilun banin nadir kabilun banin nadir shine wadanda aka yi ijma'i za mu zo in muka je daidai wurin za mu dauko surar mu yi tafsirin ta don abin ya tafi daidai za ka ji Allah yana cewa yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina sai Allah yake fa'tabiru ya ulil absar me yasa Allah yake fa'tabiru da suka tashi tafiya kun ji dai an ce su tashi su tafi su kwashe ina su kayan raƙumi to gidajen su fa da ma'aikatun su kaga dai gida ba za ka dauka ba to ba wanda zai siya sai suka ce to amma ba za su bar gidajen a tsaye ba sai su rusa su manzo Allah ya ce ku rusa da suka zo suna rusa sai manzo Allah ya ce sahabbai ku taya su ku taya su sai a tura bulo in aka tura bulo don mugunta sai su ce a fasa shi ba sai a fasa shi sai Allah ya ce fa'tabiru ya ulil absar masu basira ku lura ba yahude abinda baya bukata trash bola ba zai amfani da shi ba amma ba zai daka amfana ba fa'tabiru ya ulil absar don haka za mu zo mu yi tafsirin wannan aya insha Allah wa suratul ahzab wa suratul ahzab sannan ita ma suratul ahzab ta sauka za mu zo mu tattauna dangane da ita ma insha Allah ta'ala ina fata an gane su banu quraiza ita kuma game da banu quraiza ta sauka wa kana tafsilu ma jara minhum to malam yake cewa ga bayanin yadda abin ya faru wa ma jara alaihim abin da ya same su na kyale su da aka yi da kuma waɗanda aka kashe ko malam yace ga tafsilin alal nahwi tali wa kana tafsilu ma jara minhum da abin da suka yi wa ma jara alaihim da abin da aka yi musu alal nahwi tali ga bayanin kamar yadda ya gabata kamar yadda zai zo jama'a kuna fahimta karatun yanzu anan addu'a ka ji an ce maka yahudawa nau'i uku ne waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyale su waɗannan annabi ya kore su waɗannan kuma fa annabi ya sa aka kashe su to yaya bawani ya faru me suka yi ya aka yi musu sai malam yace alal nahwu tali ga bawani kamar haka Allah maraukacin sarki ya taimaka to awwalan na farko yace banu qainuqa qabilun banu qainuqa qainuqawa ba'da ghazwati badrin bayan da aka yakin badar أظهر بنو قينقاع الغضب والحسد على المسلمين. سيك أبيلون يهودا وانا بنو قينقاع. سيك بيّن كيّيّا ده حسد غا مسلمي. كنت فا سوني ولن ده النبي ده راسو زي كشيسو. كو النبي صلى الله عليه وسلم ده راسو زي كوريسو. أما وانت منافق إيه لك النبي النبي صلى الله عليه وسلم هيك عليسو. Yau sai suka ji annabi ya ji ya yaƙi wasu kafir ya yi nasara a kansu sai suka zo suka fara nuna ƙiyayya da hasada dan me annabi zai ci nasara ku ji fa ala nata'ij hadhihi al-ghazwa sakamakon nasara da manzon Allah ya samu na wannan yaƙi na badar sai suka zo su ne nuna mishi ƙiyayya karara su kuma na nuna mishi hasada a bayyane wa balagha bihim al-amr kai al'amari ma ya kai an jaharu bil ada suka fito suna ainihin nuna kiyayya a fili suna fadi da fatar baki faja'a ilayhim ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama wa nasahahu manzon Allah ya yi musu nasiha yace ni da ne muku mutunci na barku har yanzu ana zaune da ku ku tuna su wa na fa an kore su suna can sun watsi a duniya ku tuna su wa na fa an kashe su amma ku aka kyale ku ku ne za ku zo ku nuna mana kiyayya ku da yake wata ku taya murna mun yi nasara akan wasu makiyan mu wada'ahum ila al-islam wa Allah yace ainin na ganin ma lokaci yayi ku zo ku musulunta kawai walakinnahum raddu raddan ya'ni at-tahaddi wa at-tahdid min rasul sallallahu alaihi wa sallam sai dai kuma suka mayo da manzon Allah martani martani irin nani na fito da kuma gargadi cewa kai din ne yo me akai aka yi ka ka isare dan kai wasu wani ka tawo gurin mu ka ga me zai same ka التحديد والتحدي suka jefa wa annabi kalubale suka wa annabi barazana malam yace wannan tarihin yana nan a cikin littafin siratul nabawiyya ta ibnu hisham mujalladi na biyu shafi na 179 zuwa 426 da kuma ibnu hajar a cikin fathul bari mujalladi na 7 shafi na ainihin 332 wa hassana sanad hadhihi alqissa ibnu hajar yace wannan kissa da ka ji ta ko na cewa annabi ya je musu gargadi a yi musu nasiha amma su sun yi mai gargadi da bakan magana to ibnu hajar yace wannan isnadin ta kyakkyawa ne walam yakun hadha huwa sababu ma jara alaihim to menene ya same su daga baya su ma an dawo an yi musu ijla'i an dawo an kore su amma menene ya ja aka yi musu korar ba wannan bakar magana bace ba wannan zagin bane ba wannan wulakancin da suka yi annabi bane an gane bal wa'udu zalika ila sababin akhar wani sababin ne daban akwai wani abin daban da ya faru wa huwa ga yadda wani abin ya faru din ko kun fahimta jama'a wancan cin mutunci da suka yi wa annabi bayan nasiha da ya musu ba shi ya ga aka kore su ba wani sababi ne gashi anna imra'atan min almuslimina ja'at ila suqi bani qainuqa wata mace ce cikin matan musulmi sai ta je siyayya ko cin kasuwa a kasuwar waɗannan yahudawa bani qainuqa fa arada ahadu alyahudi kashfa wajhiha sai wani da yahudi ya kai hannu ya bude mata fuska ya cire mata niqabi haka suke yi a nan idi wai sai ka ga wani lecturer arni ya je wai zai ja hijabin yarinya wai ga mata bakan magana muna university wani doctor haka yau wata yarinya Maryam wata da warabiya daga Lagos tana sa hijabi wata rana kawai sai zo sai ja hijabin ta kawai shikenan sai ya ce ga kinan kina karatu akan engineering yanzu gobe zaki je kike zaki aiki a ma'aikata injiniyan nan da dai kike mutu sai aka yi dariya to lokacin ba sai na bayyana na bigi tebur haka na tashi ne magana sai kuma wuri ya rude aka ce mun kare kicin addini muka ce ba ma mu abin da muka zo makarantar kenan haka zo aka zauna kai ya kana dalibi zaka yi malami rashin kunya nace a nace dube ni zube ban ƙwarya ta bai girme ni a shekaru ba dan haka ba rawa bane ni amma na yadda ni ɗalibin shi ne amma tun da ya fara karantar da mu kullun ya tsamu yarinyar nan ita kadai ce nace akwai masu sawo gyale gele inji ba zai iya fasgaggala ba a ma'aikata? Nake to me yasa bai taɓa faɗin haka ba? Nake ni ne dogon riga, inji ba zai iya fasgaggala dogon riga ta ba? Me yasa bai taɓa faɗa ba? Me yasa zai tsogali yarinya? Na yarinya ce ƴar ƙarama ba ta magana, shi ne yau ya fugo hijabinta, ya doya mata baƙan magana, aka yi mata dariya, shi ne na tashi ne magana. Shi ne aka ce abin da ya faru kenan? Sai ce eh, something like that. To shikenan sai aka nuna mana zalunci irin na Najeriya, mu da albaiji aka ce to shikenan mu tashi mu fita. Eh, ka san kai dalibi ne kai mu yaro, eh to shikenan ku tashi ku fita an ji. Suka dan jajja ku mai suka yi mishi nasiha. Sannan me fa muka sami yanci? Ni da ba borrowing course din ne, sai nake na yi dropping, ni ma ne mai wulakanci, nake karatun na shi ma ba na so. Tunda dama na je kana yi kan. Abinda muke so mu ce a nan, me yasa kullum hijabi ke ba su haushi? Me yasa niqabi ke bata musu rai? Bayhude ne gashi a cikin kasuwa sai fisgi hijabin ta, yana so ya bude fuskarta. Fantana'at, sai ta ki. Fa'amada khashiyatan ila tarfi thawbiha. Bari mu ji, ya fisgi hijabin ta ko niqabin ta, ta ki ta bude fuska. Da ta je ta zauna ta kasa kaya tana sayarwa, sai ya lallaba ya bi bayanta, sai ya samu cunan rigarta ko cunan zaninta, sai ya kulle a jikin saman rigarta. Fa'aqadahu fi raqabatiha, sai ya jawo cunan rigarta sai ya daure a wani bangare na wuyan rigarta. Falamma qamat, tana miƙewa tsaye, in kashafat auratuha, sai kawai al'aurata ta buɗe. Dan girman Allah, wannan ba tsogala ba ce? Haka fa mutanen nan suke mana. Ku ji wannan fa, yanzu wannan ya faru 1400 years ago, yau shekara 1400. Mutanen nan masu tsogala faɗa ne. Haka sun dan yanzu sai mutum ya zauna sai ya rubutu sai ya publishing a jarida. Me yasa ya zagi Annabi sallallahu alaihi wa sallam? Yau ba dole Allah ya haɗa jaridar Disney da Boko Haram ba? Haka siddin jaridar Daily nan this day, haka siddin ta tashi ta zagi Annabi sallallahu alaihi wa sallam a kan me? Kuna da ofishi a Kaduna? Hausawa musulmi na sayan jaridar ku? A cikin ma'aikatanku akwai musulmi? Ni manzon mu yi muku? Haka siddin suka tashi suka zagi Annabi a jaridar this day. Yara ne 'yan tudun wadar Kaduna fa suka je da 'yan rigarsu suka je suka kona ofishin. A wannan lokacin aka dan yi hayaniya. Amma ina son ka tsaya ka ji menene ya kai beauty contest aka ce za a yi. Beauty contest a ina? A garin Maiduguri. Da yaushe? Cikin watan azumi. Kawai ne za a kawo su daga ko'ina na Najeriya su je su taru a fitar da ko a fitar da wadda ta fi kowace iya karuwanci. Da watan azumi a cikin garin Maiduguri, garin Maiduguri garin musulmi ne 100%. Me yasa a Maiduguri? Me yasa ba za a je a yi a Bayelsa ba? Me yasa ba za a yi a Ebonyi ba? Inda za su maraba da abin, me yasa za a je a yi inda zai tada fitina? Daga nan za a gane cewa ba a nufin zaman lafiya a ƙasar nan. Sai musulmi suka nuna ba su yadda ba. Sai wata shegiya la'ananniya sai ta rubuta shafi guda, wai za a zo da 'yan mata kyawawa, san kowa kin wanda ya rasa 'yan matan da yake ko Muhammadu annabin musulmi ya gansu sai ya tara. Wannan ba zagi ba ne? To da gwamnatin Najeriya ta so zaman lafiya, abu na farko sai ta ce a kama wannan mata, abu na biyu sai ta ce wannan gidan jarida a rufe shi, sannan sai a kai su kotu sai a hukunta su, sai ku ga musulmi sun kwantar da hankalinsu. Amma jahilai daga cikin fasikan musulmi aka samu suna ce a to don sun faɗa haka, ra'ayinsu ne suka faɗi. Wannan shi ne freedom of expression? Is this the freedom of expression? Ma'ana kana da ƴancin ka faɗa abin da ka so, daga ciki har ka zage ni. In ka zage ni sai a ce a ra'ayinka ne a kaina, to ni ma yanzu ra'ayina a kanka, sai fito in zage ka, zama zai yi kenan? Wace irin ƙasa ce muke ciki? Ina dattawa? Ina masu ilimi? Ina sarakuna? Me yasa ba za ku fito ku yi magana ba? To me yasa ba za ku hargitse ba kuwa? Mutum ya yi laifi? Sai manyan ƙasa su fito su ce ra'ayin shi ya faɗa? kuma wai sai a samu munafukan tashoshi na radio ko talabijin sai su zuwa har a sa discussion wai sai ka ji wani ya zo ya ce su ma musulmi suna da ƴancin su faɗi abin da suka so akan Annabi Isa shine sai wani ya buga waya ya ce to yanzu amma haka daidai ne sai shine magana yake cewa in sun ga cewa haka daidai ne ba sai su yi ba kaga ya kauce daga magana kenan ma'ana yanzu wani ya so gani faɗa yanzu kenan wani shi ma ya rama kenan ina maganar gwamnati ku sake dawowa maganar da nake faɗi rule of law da ake cewa aiki da doka shine fa aka rasa I am sorry to say there is nothing with the constitution of the Federal Republic of Nigeria ba constitution in Nigeria ne matsala ba amma kiyaye dokoki da yarjejeniyar shine matsala ina son ku dubi wannan matsalar haka ya faru a Kano a ina a Kano kafirai ba su iya siyan Qur'ani izin su tun su je su aje a Enugu su yi mishi fitsari a tsaye ba wanda zai tanka don garin su ne amma a cikin Kano a sabon gari kafiri ya siyo Qur'ani izin su tun ya aje shi a toilet kullum in ya kashi sai yago sai ya katse tsakani da Allah ba toilet paper ne an yi Qur'ani ne don ya zama toilet roll tsakani da Allah a ina aka yi wannan a Kano me yasa bai je yayi a Enugu ba me yasa bai auka idan ba in ya yi a can ba murna za su mai da shi pastor ba ya zama man of God don ya wulakanta littafin musulmi amma sai aka yi a Kano da aka kama shi ne ya kamata a yi sai a hukunta shi sai aka je aka aje shi kawai a gidan kurkuku na gauran dutse me ake jira ana jiran ne tension ɗaukar zafi da musulmi suka yi in hankalinsu ya kwanta sai a ɗauke shi sai a gudu da shi shi ne matasa suka sha dare daga ciki har da wannan CBN governor ba sunu silami da sunu si shi ya jagorancin abin kai ustazu ne da ya shiga banki ne yanzu ya cire gemu tare muke wandon shi da ƙyar ya wuce gwiwa da ƙyar gemun shi kuwa kace shi da shekul islam wannan sunu silami da sunu sunan da shi aka yi wannan operation din aka je tsakar dare karfe uku dare ko biyu aka je aka fasa gidan gauran dutsen nan kurkukun nan aka fito da kafirin nan aka yanka kanshi aka soke kanshi a mashi aka kewaya duk mutumin arziki sai da ya sa matasan nan albarka shine na gaya muku Bashir dan da goye waka a wannan munasaba yace sojojin Muhammadu gaishe ku a wayo gidu wa ina lahira ko kuma muka ansa sojojin Muhammadu gaishe ku a yau gidu wa ina lahira a ƴan kwanakin baya ne giduwar ya samu yabo ya kasa kashi da alƙur'ani wanda da shi muke fahari haka aka yi waƙar nan jama'a mu ne masu anshin kai kasafin yana nan ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to Allah maɗaukaki ya taimaka haka suka yi jama'a gashi nan aka ce fanan ma kamatin kashafat auratuha matan nan tana miƙewa tsaye sai tsiraicin ta ya bayyana fasaha sai ta kwarmato sai ta ihu faqama ahadul muslimina wani musulmi na miƙewa faqatala al-yahudi al-muta'addi sai ya kashe musulmin na ya kashe da yahudan nan da ya ta'addancin nan kun gani bai sharba wani takobi ba sai dubi wanda ya mata sai kawai ya kwantar da shi haka ake shi yasa din da kaga babbare yana nan da wuka a kwakwasan shi haka din da kaga baflatan kai ba haushe kai ne kake wawo su ga kanan kamar bishiyar gwanda to tsautsayi ne wallahi tsautsayi ne kana namiji kawai ko roza babu a jikinka wallahi ka je ka samu kaho mafarauta su teke maka shi ka samu roza ka samu wata ƴar wuka ka soke ta in yanayi ya yanayi ko soka wa mutum ka yaɗu wawo a yi bigima dai a samu a yi amma wallahi ka je kana yawo kamar gwanda haka wallahi akwai haɗari ba a yin haka namiji ba ya haka sai yasa ga dinga ba fulata ne yake yana nan da wuka a soke ga sanda in sanda ta ƙici sai fito da ita amma ka ringa yawo sudu haka wallahi akwai haɗari very dangerous maza ba sa yawo haka mata ne suke yawo haka Allah ya tsare saboda haka ga wannan musulmi yana cikin shiri yana miƙewa sai buje ba yahudan nan wa tawasaba al yahudi sai yahudawa nan take sai suka yi cincirin do faqatal muslim sai suka kashe wannan musulmi fatawasadu shikenan sai ainihin suka taso su waɗannan yahudawa musulmi ma suka taso fawqa ash-sharr bainal muslimina wa bain bani qainuqa sharri ne girma ya faru tsakanin musulmi da ainihin banu qainuqa kun ji wannan shine sababin da abin da ya faru ga banu qainuqa wannan kissa ga ta na malama yace ibnu hisham a cikin sira ya kawo ta waqidi ya kawo ta a cikin maghazi ibnu kasir ya kawo ta a cikin bidaya wa nihaya wa qala akram al-umari الدكتور أكرم دواء العمري يفدي في السيرة الصحيحة أتكلم لتعرفين في السيرة الصحيحة يتي وهذه الرواية ضعيفة سيدي يقول وأن الرواية تنا بلوني في إسنادها انقطاع أتكلم إسناد تأطي انقطاعي ولكن يستأنس بها سيدي يقول ذائية كف حجة دائتا من الناحية التاريخية تبنجل تاريخي فقد أوردتها معظم مصادر السيرة سيدي متي يوان تلي تتفن تاريخي من يمنى bisin kawota wato ababi na tarihi ana iya kawota ayi hujja da ita ba ababi na hadisi ba don ka ga nan da yake littafin tarihi ne sai aka kawota jama'a kun ji yadda wannan al'amari ya faru me biyo baya sai malam yace wa hadha izharun amali wannan bayyanawa ce a aikace da ruhul adawa ne ruhul ada na ainihin tsantsar gaba wa ikhlal bil amni da kuma ainihin wato rusa zaman lafiya wa atida'un ala al-hurumat da kuma cin mutuncin alfarma dakhil al-madina a cikin madina wannan kasuwar fa a madina take jama'a kuma mutanen nan ku ji fa yarjejeniyar da aka yi da su da farko suka saba aka yafe musu su ci gaba da zama amma kun ga abin da suka yi shine yasa malam yace wa hadha izharun amaliyyin li ruhil ada wannan bayyana kiyayya ce a sarari tsabar kiyayya wa ikhlalun bil amni wannan kuma kawo tashin hankali ne da rusa zaman lafiya domin a lokacin Madina tana zaune lafiya haka sabbin suka kawo tashin tashina to haka mutanen nan suke jama'a a yanzu ina son ku san wannan zaka ga a cikin jami'o'i da FCEs da polytechnic da sauran tertiary institutions ina haka sabbin sai ka ga wani yaro arnewa tasa wata musulma a gaba amma mai hijabi amma musulmin da take sanya mini skirt mini jeans wannan ba ruwan shi da ita amma waccan ita zaka ga kawai an fito lakka sai da dan ja hijabin ta wai sai ce a wai wasa yake mata ko kun fahimta to ba za a kai shi gaba kuma fa sai a ce to ai dan ya ja mata hijabi to sai menene ko kun cika gafin ra'ayi da Allah to shi yasa ka ga sai a samu wani dan MSSC gaura mishi mali daga haka shikenan Umara Usu taso na MSSC a miƙar da jihadi a kan shi sai a ce an rufe jami'a kwana bakwai kowa zai kawo 2000 duk ƙarya ne ba ku yi abin da ya dace ba ne da duk wanda ya tsogana za a hukunta shi gobe wani ba zai ba Allah madaukakin sarki kiyaye to shikenan da suka yi wannan irin abu wa atida'un alal hurumati dakhil al madina wannan kuma ta'addanci ne ga alfarma da mutunci a cikin madina fa hasarahum ar rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai ya je ya tsara anguwar su aka zuba sojoji suka tsara anguwar gaba daya babu shiga babu fita washtadda alaihim al hisar tsarewa ta yi musu yawa ba shiga ba fita kaga abinci zai kare ba abin da zai shigo ba wanda zai fice zai samu sararawa sanazalu ala hukumin rasul sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce sun yadda duk abin da manzon Allah ya hukunta su yanzu sun karba to Abdullahi ibn Ubay ibn Salul munafiki ne shi kuma yana da yarjejeniyar cewa su abokan shi ne ya bi ya kulla wannan yarjejeniyar da su yanzu ya ji cewa da kansu saboda sun ji ya kaiwa sun ce sun yadda manzon Allah ya hukunta su to irin wannan yanayin aka shiga kisa ne yana jin sun faɗa haka faqama Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai Abdullah dan Ubay dan Salul sai ya miƙe ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ai miƙe ta furin manzon Allah hina amkanahu Allah minhum lokacin da ya ga cewa Allah ya danka waɗannan Yahuda a hannun manzon Allah faqala barka zu munafiki sai ya ce ya Muhammad munafiki ne shi yana sallah fa amma da yake munafiki ne zindike ne baya ce manzon Allah rasulullah sai ya ce ya Muhammad kaba Muhammad ahsin fi mawaliya ka kyautata wa iyayen gidana mana abokan arziki na wa anaha ala rasul sallallahu alaihi wasallam yita magiya yita mita ga manzon Allah wa tatawal alaihi yasa ki baki yita maganganu to nan da kaga an ce tatawul alaihi sai da yita maganganu har na rashin mutunci yita banci yita ga manzon Allah bakaken maganganu to wadannan mutane in kai musu wadancan da kai musu wace riba kace ko mutanen nan ka zo ka samu mutane a gare su ka raba kansu kace kuma ba ka kashe wannan sai kai kaza wa adkhala yadahu fi jaybi dir'i rasul sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannun shi ya saka a cikin wuyan rigar manzon Allah fa gaduwa rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fishi falamma alaha alaihi da yana cewa manzon Allah fi zalika game da cewa manzon Allah ya taimake shi ya kyale shi qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake da shi hunnaka an kyale maka su an yi maka wannan alfarmar jeka dama kun fahimta duk da wannan shugantaka tashi amma manzo Allah ya ce je ka shi ta nan gane maka su afuwan ani zannati haka ma kun shi ce manzo Allah mai afuwa ne ga wanda ya ci mutunce shi hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti wa man ya'si sai da manzo Allah ya wai gari da masu kyauta ta mishi da masu yi mishi sharri duk alheri yake musu saboda shi babu sharri gare shi ko kai mai sharri manzo Allah bai da sharri balle ya rama da sharri in kai mishi sharri sai maka alheri saboda shi alheri yake da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam malam ya dan tattauna wani abu dangane da wannan mutum mai suna Abdullahi dan Ubay dan Salul shi wannan mutumin shedanin mutumi ne hatta a sunan shi da wahala kaji wanda ake mishi irin wannan kaji sunan shi Abdullahi dan Ubay dan Salul Salul din sunan uwar shi ce Abdullahi dan Ubay dan Salul Ubayi Ubay shi ne Salulu fa uwar shi ce sai ya hada haka dan haka malamai suka ce in ka zo rubuta Salul din lallai ka sanya alif saboda ka'ida ta imla'i ta hukunta cewa duk lokacin da zaka rufa sunan mutum matakar alawi daya ne ku kiyaye matakar asabara daya ce to idan wannan magaba baban shi ne kakka sa idnu kakka sa alhamza din misali idan ka sa ahmad ibnu musa to kana cewa musan ba uban shi bane na jini wani ne daban haka kake cewa a ka'ida imla'i sai dai ka sa ahmad ibnu musa kakka sa alif din amma in rubutu ne ya kure ka ibnu ta zama ita ce a ƙarshe to dole ka sanya mata alif idan ta zama ita ce a farko dole ka sanya mata alif ko da uban ne wannan ka'ida ce ta imla'i to shi wannan tunda salulu uwar shi ce to a ka'idar imla'i sai malam ya nuna gashi nan a ƙasa cewa duk sanda ka zo zaka rubuta salul din ai ibnu din to ka sanya da alif tare da cewa a cikin rubutun littafin masu typing an samu typography menene error kenan an samu kuskuren rubutu amma gashi a ƙasa yace Abdullahi ibnu Ubay ibnu Salul sai yace kitabatu ibnu Salul bil alif lamma ibnu Salul din nan to a rubuta da alif sai yace wa yuqrab bi irabi Abdullahi sannan aka tashi sai ai li irabi da li irabin Abdullahi shine ne sai a ce Abdullahi ibnu Ubayyi ibnu Salul wannan muna buƙatar mu sa allo ku dauko mana allon nan jama'a maka fa dawo a ji sasha kai maka dawo kawo to kawo wato ina son ku fahimci abin da kyakkyawar fahimta insha Allah ta'ala ku dubi yadda sunan yake Abdullahi ibn Ubay ibn Salul bari mu sa shi da yadda zai fita sosai Abdullahi misali Abdullahi ibnu Ubayyi ibnu Ubayyi a ka'idar larabci sai zama ibnu Ubayyi to nan sai malam yace dole a rubuta alhamza din sai a sa ibnu Salul to abinda malam yake cewa shine ku duba Abdullahi dan Ubayy. To a ka'idar larabci shine Abdullahi tunda babu wani abu da yazo nan wanda zai mai da shi Abda, dan haka sai zama Abdullahi. Dan haka kuskure ne haka sabon kai a ce ya sunanka sai ka ce Abdullah. Kuskure ne dan farko ne kawai khabari ai mubtada ne kawai sai ya sunanka sai ka ce sunana Abdullahi. Ina fata an gano ya sunan ɗanka sai ka ce sunan shi Abdullahi, amma ka ce sunan shi Abdullah sai a ce menene ya ja wannan nasabar mai wato larabci ba kamar Hausa bane ba ka sa wata bidiyon da ka so ba a so ki buru zuwa larabci. Don haka Abdullahi, Abdullahi to mudafin kenan, a babal kenan, mubtada kenan. Me gaskiya menene wannan Abdullahi mubtada wa huwa mudaf? Aha, Abdullahi mubtada ne, mana shi ne farkon magana. To amma dubi sunan Abdullahi an jingina shi zuwa ga me? Zuwa ga Ubayy, zuwa ga ibnu tukuna, ko dan haka Abdullahi dan. To wannan ibnu da aka danganta gare shi asali dangantawa zuwa ga Ubayy ne. To ibnu din menene matsayinta? Ta zama babal. Abdullahi dan me yasa na kawo ne wannan bayani shine wasalin da Abdu ya dauka shine ibnu zai dauka. Abdullahi ibnu, to ibnu to ta zama ne kuma mudaf. To Ubayy kuma fa ta zama mudafun ilayhi. To duk inda mudafun ilayhi take kasara take dauka sai dai in sunan bai dauka, shi yasa kaga kullun sai ka ce Abdullahi, Abdul Karim, Abdul Rahman, Abdul Razzaq. An fahimta? To abinda malam ke cewa tunda ibnu ta dauki ainihin damma saboda babali ne na Abdullahi, to yanzu kuma ita ibn din ta koma ta zama mudafu. Dan haka Ubayy anan sai ta dauki kasara. Dan haka kamar yadda yazo Abdullahi nan kuma yazo ibn, to Ubayy. To Ubayy din ya zama mahaifin shi ne. Abinda malam ke cewa a farkon ka'idar wadda na fassara mana ita karara, idan da ba uban shi bane na jini wanda ya haife shi, kun fahimta? Da sai ka ce Abdullahi ibnu Ubayy. To in ka san haka wanda ya san aidan larabci in yazo zai ce to wannan ba baban wannan bane kenan. Dan haka dole ka cire ta sai zama Abdullahi ibnu, Abdullahi ibnu, to sai zama Ubayy, Ubayy. To kaji wannan ko? To sai malam yake cewa to in aka zo rubuta ibnu Salul, to akwai abu biyu da za a lura da shi. Abu na farko shine dole a tabbatar da wannan alif. In aka ce maka me yasa sai ka ce saboda Salul din ba uba bane, ba kaka bane, uwa ce. To duk wanda aka danganta shi zuwa ga wani wanda ba uban shi ba a larabci, to in aka zo sai a sa ibnu din, sai a sanya wannan din. Misali Muhammad ibnu Ibrahim, ibnu Ibrahim, to kenan kana sanya ibnu, to kana cewa Muhammad din nan ba dan Ibrahim bane na jini, ruwa da ne na dangantawa kawai. To amma da ka share fa, to ya zama da. Amma inda tun farko ne zaka faɗi sunan ba tare da ka faɗi dan ba, babu laifi nan tunda ya zama mubtada, zaka iya cewa ibnu Ibrahim kamar ibnu Taymiyyah, ibnu Hazm, amma ba za ka ce Ahmadu ibnu Abdul Halim ba, sai dai ka ce Ahmadu ibnu Abdul Halim. To nan abin da ake ce maka yanzu in ka zo sai ka rinka tabbatar da alif din, saboda Salul din sunan uwar shi ce. Ka ji ka'ida ta imla'i ko? To ka'idan na hawan kuma ita ce wasalin da Abdullahi ya dauka, to shi ake sawa wannan. Me yasa? Saboda yana koma ya zama badali ne shi ma. ba mu ba mu zuwa ga wannan ba. Abdullahi dan Ubayy dan Salul ba wai ana cewa Abdullahi dani ga Ubayy ba, Ubayy dani ga Salul ba haka ake cewa ba. Abinda ake cewa Abdullahi dan Ubayy har wa kuma Abdullahi dan Salul, don haka Salul din su dan uwan shi ce uban shi kuma shine Ubayy. To waɗannan ka'idojin, wannan ta imla'i ce, wannan ka'idan nahwu ce, wannan in ba zai zama inna sai ka ce inna Abdullahi, inna Abdullahi ibna Ubayy, sai ka ce kuma ibna Salul. Wanda ka ce maka me yasa mai ibna ibna ya zama haka, sai ka ce nan dai ba a sa alhamza bane dan uban shi ne na jini, nan kuwa an sa ne saboda wannan uwar shi ce ba uban shi bane, nan kuwa fataha ta zo ne saboda badali ne, nan ma fataha ta zo ne saboda badali ne. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To jama'a, kun dai ji wannan ke. To shine sai malam yake cewa wa amma ibadatu ibn Sami.